Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullun ga shimfidar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
We wish you a merry Christmas.
Mabiya addinin Krista fadin duniya sun yi murnar Kirsimeti ta bana inda shugabannin siyasa gargajiya da na manyan majami'u ke kira ga tausayawa juna musamman ma sassan Najeriya da ke tsakiyar fitinar rasa rayuka da dukiya. A yayin da gwamnoni da sauran manyan NPDP suka tara shugaba Jonathan sama da naira miliyan 21 don kamfe, General Buhari ya ce talakawa sun tara masa sama da naira miliyan 50 hudu ta wani asusun bankin First Bank.
Ba kamfanoni gare ni ba, ba ni ke da ministries ba, ba za ta yi ba in tara mutane in ce su kawo kuɗi.
Yayin da PDP ta ce ƴan APC sun kulle makarkashiyar halaga gwamna ɗan Kwambo a Kashere, ɗan takarar APC Inuwa Yaha ya ce san ba haka lamarin yake ba.
Ba a ga makami ba, mutum ya kama cewa akwai makami ya kama mutane ya rike su, aguna ban ga dalili ba.
Ƙungiyar Fulani mai yatti Allah ta kushe ƴan kautal Hore da cewa sun auka siyasa da fakewa da wakiltar Fulani.
Mai yatti Allah katul rida ba ƙungiya ce wanda aka gina ta kan manufofi na siyasa.
Martanin sakataren Miyatti Allah Baba Usman Ganjarma, Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Kuma kamar yadda kuka sani mun sake komawa ne Jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da aka samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma. Bari in miƙa ku ga Zainab.
To har yanzu dai muna kan maganar sojoji, mun fahimci cewa akwai sojojin gona, wato waɗanda zaka gansu sun sa kakin soja ne, amma ainihin su ba wai sojojin kwarai bane. Baka ganin waɗansu irin su ne suke shiga muku guraren ku nan, Mr. Dalio?
Haka mun shaji, amma in dai har soja zai bari wani haka kawai ya sa uniform nace kuma ba doki wani mataki akai ba, to wannan akwai damuwa, akwai damuwa. So da dama mun ji aran kama wasu sai su ce ba ainihin soja ba ne. To in ya faɗa haka at the end ba za mu ji abin da ya yi mishi ba. Kaga inda ce ana doki mataki akan irin wannan mutane, da dole wannan abin zai daina. Sai yana nuna mana kamar wasu sojojin sukan sayar da uniform nasu su samu kuɗi, hakan saya su ne. To garin irin wannan bai kamata ma bar su a cikin aikin soja ba. So gaskiya ni na kira da ƙarfin murya cewa shugabannin sojoji su dinga checking masoyakinsu saboda a magance irin wannan abubuwan.
Alhaji Bodejo, kana shugabantan wannan kungiya ta kuta kautal Hore, wato a nan ƙasa, kun iya tantance wato hanyoyin da rayin shanun nan sukan iya fita da su, da inda suke kaiwa, da kuma waɗanda ma suke saya ne in ma sayarwa ne, da kuma inda dai ake kai shanun nan?
Wato satan sanu akwai lokacin da ya zamanto gama gari a duk fadin Najeriya gaba ɗaya, zan ce kowane ɓangare ana satan dabbobi. Amma wato satan dabbobin nan wani area ne wanda gaskiya fi sabilillahi, wanda yake duk abinda mutum ya ce zai magana a kai sai dai ya yi magana ya barta nan. Ya kamata a sani saniya dai in mutum ya sata saniya ba wai zai je ya dafa saniyan nan a ɗaki ya cinye ta ba da shi da iyalinsa. Za a saci saniya 1,000, saniya ta ɓace ɓat. Ya kamata a gane a suwaye masu masayan dabbobin nan tukuna na farko. Ni a ɗan ƙaramin na mafahimta akwai lokacin da aka ta kama wasu dabbobi karsanta. Akwai kasuwannin dabbobi a Najeriya nan wanda sun yi kaurin suna nan ake kai dabbobi a je asar. Idan aka ɗebo sanu daga can ta su Mina, akwai ɓangaren da za a kai asar. In an ɗebi dabbobi daga nan Filato, akwai ɓangaren da za a je asar. To wannan mutanen da suke satan dabbobin nan gaskiya fi sabilillahi suna taimakawa domin fitina ta ci gaba, domin in fitina ta ƙare ai satan sanun nan ya kare kenan tunda su sana'an su ne na satan dabbobin nan amma ni duk laifin gaba daya na dorawa jami hukumomi ne wato masu binciken masu laifi me yasa nace na dora musu ne ya kamata sanun nan fa in aka debe su a gari za a kai su kuma duk sanun da aka diba na tabbatar da cewa ana kai ma hukumomi labari cewa an sata sanu wuri kaza akwai guraren binciken kayan masu laifi misali a gurare daban-daban a ko ina a fadin kasar nan a hanyoyi akwai sojoji akwai yan sanda sanun nan idan za a yi da su na Lagos ne kwanakin ba mun kama wasu dabbobi a Lagos in har za a yi da su Lagos checking point nawa za su wuce tsingayen nawa za su wuce kafin su kai ga sai da waɗannan dabbobin nan kuma akwai mahauta wanda suke na musamman waɗanda suke sayan irin waɗannan dabbobi wanda in aka ɗebi dabbobin nan nan za a je a kai a je a sai da waɗannan dabbobin
Alhamdulillah mutanen Plateau sun gyara zaman su ana nan ana zaman lafiya babu tashi hankali babu fargaba Allah mun gode kai
Plateau ka same albarka Plateau ka same albarka Assalamu salama Plateau Assalamu salama Plateau
ai zaman lafiya Allah kuma ya taimake mu gidan radio
to amma abu mamaki ya kamata har in ana so a taimakawa kasa isa kamar zargin da nake cewa hukumomi ba sa aikin su an diba sanu 100 sun bata an diba 300 sun bata an diba 10,000 sun bata an diba 30,000 sun bata haba ai wata rana ina ji to masu sanu ma ana iya sace su ba dabbobin sun kare domin abun mamaki ne ya kamata a tsaida wannan al'amuran duk inda aka dibi dabbobin nan ba wai ana sai a kasuwanni ake saida wannan dabbobin ya kamata ma kuma gwamnati ya kamata ta tantance kasuwannin da ake da su na dabbobi guda nawa ne kuma su waye su gabanin kasuwannin nan su barayi ne suke shugabantan kasuwan dabbobin nan koko a mutanen da suke shugabantan wayannan iri wayannan kasuwannin dabbobin an yadda da su in an yadda da su kuma to me yasa za su bar dabbobi na sata su shigo wannan gurin don sanun ba wai ana sai da su bayan fage bane dole ne in aka dibi sanu sun kai 200-300 dole a kai su babbar kasuwa to ya kamata wannan abubuwan fa dole a tashi gwamnatoci su sa ido akan wannan al'amarin ko kuma jami'an tsaro su ne wannan al'amarin ya rataya akan su bayan in mutum ya je ya dibi dabbobi 500 ya je ya sayar da su ha ai to zai iya mallakan kowane irin makami ma tunda makamin ne in ya dibi dabbobin dole ya je ya mallaki makami ne ya kamata a duba wannan bangaren dabbobin nan lalle ana sata su mun sani kuma mun sani wasu kasuwanni suke sayan waɗannan dabbobi kuma akwai ainihi masu wanda ake kawo musu irin waɗannan dabbobi domin su riga saidawa wannan abun dubawa ne abun a tashi tsaye domin magance shi
wato ka nuna gazawan gwamnati a wannan bangare ku a matsayin ku na al'umma waɗanda kun san kasuwannin nan kun san mutanen nan me kuke yi don ganin kuma kun taimaka koma don akwai waɗanda kila kaman a ce kwanan nan akwai wani da yazo yake kama barayi dazuzzuka yana mika ma hukumomi ku a matsayin ku na shugabanni waɗanda kila kuna hulɗa da al'umma me kuke yi na ganin cewa tunda gwamnati ba ta yi ba ku za ku yi
wato makin dunkule magana biyu guri guda zan kuma ba ki amsan su ko kuma zan fayyace miki wani abu a ciki kin ga yanzu misali kamar kwanakin baya ni kan kaina na kama saniya 900 an kamo wannan dabbobi 900 wanda nazo na saida an kama barayin wayannan shanu an gabatar da su ga wurin yan sanda bayan an gabatar da su wasu ma basu kai kwana biyu ba a wurin yan sandan nan sun tafi an ta karban kudade manya-manyan kudade a guraren su an kyale su dabbobi kuma wanda aka samu a guraren nan an kawo dabbobi ne daban-daban daga gurare daban-daban an harhada a wannan gurin kin ga ai iyakan kokarin mu kenan in ma mun tashi mun nuna wa suwaye bamu da yan sanda bamu da soja bamu da kotu hukumomin nan su ne abun ya rataya a kansu wanda duk abin da wani yayi a Najeriya ya taimaka musu ne aikin su ne bai ma kamata a taimaka musu amma tunda ana bukatan gyara kasa saboda su gabanci a taimaka a kama irin wannan to an kama irin wannan dabbobin kuma dabbobin da muka kama kwanakin baya din har akwai wanda ba a ma diba wayannan dabbobi ba sai da aka kashe rayukan mutane kafin aka dibi wayannan dabbobi kuma masu dabbobin nan sun zo sun tabbatar da cewa dabbobin su ne wani zai zo ya ce wannan ba a diba dabbobin sa ba sai da aka kashe mai kiwo wannan ya ce kaza amma daga karshe mutanen nan sun koma sun zo kuma suna ma wayanda dama suka taimaka ba yan sanda suna musu barazana zamu kashe ku kuma har ma daga cikin mutanen da suke kirkira cewa za a kashe an kashe mutane guda biyu gobe wa zai tashi ya je ya sake gaya ma yan sanda ya sake ba su labari kin ga kusan business ne za a bude wa yan sanda menene business harka ne na kudi tunda in an kawo bailin nan da sauran su magana ne na kudi wanda wannan abun ya kamata ba har yanzu ni ina mamai cewa ya kamata a bincika harkan nan kwarai da gaske domin abun takeici ne kin gani nan duk wani kokarin su gaba ya tsaya nan babu abin da zai sake yi
lalle kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin cigaban wannan muhimmiyar tattaunawar to da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau dattawan da za su sake yi wa ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne wani babban likitan da akan tuntuba wato consultant dan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka mai suna Dr. Harold Daniel da kuma wani matashin dattijo shugaban wata kungiyar matasan arewacin Najeriya ta Northern Summit Group Malam Ibrahim Garba Wala da farko dai ga Dr. Harold Daniel
Assalamu alaikum ƴan uwana na arewacin Najeriya sunana Harold Daniel an haife ni kafin Najeriya ta sami independence lokacin independence a 1960 mun yi murna sosai domin mun sami yancin kanmu lokacin muna yara kanana amma abinda muka ji daga wajen shugabannin kasar mu sun ce mana mu je makaranta mu yi kokari domin mu taimaki kasar mu ta zama kaman sauran kasashe a duniya mu abinda yafi damu mu kenan lokacin da muke girma mu je makaranta mu yi kokari mu zama likitoci mu zama injiniyoyi mu gama wannan karatun sannan mu zo mu taimake ɗan uwan mu amma kafin mu kuma mu je mu gama karatu mu sami ilimin da ya kamata mu taimake ƙasar mu yawancin mu da muka gama sai muka ga cewa ƙasar mu din ba su ma san abin da muke son mu yi da ƴan siyasan da masu mutane da yawa dai suna da abubuwan da suke so ci gaba da gina ƙasar mu ba abin da ya dame su ba Najeriya mun yaki mun gama yaƙi mun da mun sasanta da mutanen kudu amma duk da haka ba mu sami cin gaba a ƙasar mu ba maimakon mu dubi abin da fi mu yi wanda zai sa mu gina ƙasar mu sai muka shiga kuma maganan nuna bambanci akan addini wato kaman dai kullum muna neman abin da zamu yi ya bata ƙasar mu maimakon mu neme abin da zamu yi domin mu gina ƙasar mu lokacin maganan tashin hankali maganan addini a Najeriya nan an fara a 1970 ne abu kadan sai a je an yi tashin hankali anan a musulmi da krista suna tashin hankali anan musulmi da krista suna kashe-kashe a can wannan abin ya dame mu sosai mu wadanda aka ce mana da muka sami independence cewa mu je makaranta mu yi karatu sannan mu fito daga makaranta mu zo mu taimaki kasar mu ta yi girma. To yanzu dai maganan musulunci nan da addinin Krista a Najeriya ya kai inda ya kamata mu dubi abin da muke son mu yi da addinan mu da kuma kasar mu. Addinin Krista da addinin musulunci ba daga Najeriya bane suka zo. Koya mana aka yi, ko kai Krista ne ko kai musulmi ne, wannan addinin koya ne kai. Waɗanda suka zo suka koya mana wannan addinan su zaman su suke yi lafiyayye a ƙasan su. Mu wannan addinin Krista ya zo ne daga Turai. Mutanen Turai ne suka samu wannan addinin sannan suka zo suka bayyana mana. Musuluncin kuma ma haka ne, daga Saudi Arabia ne ta zo. Su sun zo sun koya mana, amma mutanen Turai suna zaman lafiya. Da musulmi da Krista a Turai suna zaman lafiya. Abin da ya dame su su gina ƙasan su. Don sun san in sun gina ƙasan su, kowa a cikin wanda yake ƙasashen su za a biya musu buƙatun su. Middle East akwai tashin hankali, amma inda musulunci ya zo mana a Saudi Arabia da sauran ƙasashen musulmi su ba su da wannan tashin hankali. Ba wai a Saudi Arabia ba wai ba Krista bane ko kuma masu bin waɗansu addinai suna da su. Amma sun san yadda za su zauna tare, su yi aiki tare, su haɗa hannunsu, su gina ƙasashen su. To ƴan uwana, zan tsaya dai a nan yau, ina fata za ku ji kiran da nike yi. Nagode.
Shi ma matashin Dattijo Malam Wala ya ce lallai fa a yi duk abin da ake iyawa don shawo kan ƴan Boko Haram, kuma su ma sassauto mana.
Sunana Ibrahim Garba Wala, shugaban Northern Summit Group.
An kai ga mutum bai iya bauta, kana masallaci kana tunanin me ke iya faruwa cikin masallacin nan, kana coci kana tunanin me ke iya faruwa cikin cocin nan. Shin ina maganan bauta?
Muna so ne dan Allah tsakani da Allah. Daga shi shugaban wannan kungiya a Jama'atul Ahlus Sunna lil Da'awatil Wajihad, dan Allah ku yi hakuri a matsayin ku na musulmai wadda babu wadda yake shakkan matsayinku a addini, amma ayi hakuri yadda annabi yayi kira ga mai hakuri, ga mai hakuri, mai hakuri. Babu kalamai da zan iya amfani da shi fiye da wannan. Ku dubi yanayi da mutane suka tagayyara, yadda mutane al'umman Najeriya da al'umman musulmai da kuma kristoci da kuma ƴan arewa gaba daya, yara da suke makarantu na jami'a da wadda suke makarantu na primary, mata da suke barin ciki saboda firgita, mazaje da suke da ba cikakken lafiya dama, ga kuma matsayin talauci da yunwa, an kai ga mutun yakan yanki jiki saboda firgita na irin wannan tashin bama bamai da bindigogi da ake amfani da su, ya kai ga cewa mutane suna mutuwa ba ma tare da ana dauko waɗannan alƙaluma a bayyana duniya ta sani bane. Mutane hatta dabbobi suna firgita a lokacin da wannan abu ya faru. So saboda haka jama'a, dan Allah, muna roƙon ita wannan kungiya ta yi hakuri da Allah, ta koma kujerar sulhu. Duk da ta wannan lokaci an san ina suke, to ƴan Najar da wa ke iya isa kai tsaye inda suke. Ai cikin sun nemi tsibiri ne can cikin ruwa da wasu wurare can cikin jeji suka buya, wadda isa wurin su lalle sai ko an shirya sosai, an yi gangami an shiga. Amma kira da aka yi ta yi ne yasa suka fito daga jejin suka ce sun amince. Waɗannan su ma kungiyar nan na Boko Haram da ake magana, su ma kansu suna cikin wani wuri ne wadda ba wai an ce ko ba su aljani bane, suna nan suna saurare. Idan yau kiran ta gamsar da su, suna iya fitowa. A baya can ai sun amince sun taho. So saboda haka ina ganin akwai wani abu da yake da kama da siyasa, da kama da wani rashin gaskiya a cikin wannan al'amari. Dan Allah, kira da muke na a zo a zauna a sulhu, a kujerar sulhu, ba fa muna cewa a taho ne kawai a gayar ta haka ba. Dole sai an shimfiɗa sharuɗa da suka cancanta. Menene sharuɗa? Na ɗaya tukuna daga ko ina sai sun shimfiɗa abubuwan da suka ga zaman sun gamsu da shi, wanda sun san akwai ya tabbatar da tsaron su. Haka kuma gwamnati mata shimfiɗa ta san da me ya kamata ta yi. Sannan a nemi shaidu wadda suke da mutunci da kima. Ba lallai bane ya zancewa ƴan Najeriya ne, ko da wasu shugabanni ko kuma wasu mutane ko wata kungiya da suke da tasiri a duniya ko kuma Afirka, ta zama ta shaida da cewa wannan sharuɗa da aka shimfiɗa na in muka fito babu wasa da hankali. Menene wasa da hankali? Kada mu kungiyar ta taho ta zo nan a zo a ce ai ga su nan, a zo a kewaye su yadda irin buri da wato jami'an tsaro ke da shi na su su ga cewa sun ce sun cim ko sun kama kaza. Idan aka haka to an saba ka'ida, inda har an amince. Wa lallai wannan matsalar ta zama ta yi tsamari. Menene tsamari? An kai ga cewa lokacin da jami'ai suke aiki babu bin tsari na ka'ida yadda za su iya tsame wadda suka san tabbas mutumin da suke nema ne, da su bambanta shi da wadda ba shi suke nema ba. Sun kai ga kawai suna kamu ne ko suna kai hari na kan mai uwa da wabi.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma wani satin idan Allah ya kai.